إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin FMC dake garin Azare a jihar Bauchi tarayyar Najeriya a wannan yammaci na Laraba goma ga watan Ramadan shekara 1445 ta hijira wacce ta yi daidai da 20 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma yau ma Allah ya bamu wannan ikon gabanin mu ci gaba da tafsiri inda muka tsaya a jiya za mu duba wasu sashe na tambayoyi wannan tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam idan mutum yana al'ada kuma sai kwanakin suka karu akan yadda yake yi zai dauki kwanakinsa ne ya kyale sauran ko da kuwa jinin bai dauke ba ko zai jira sai ya dauke sai yayi wanka mace ce ta saba misali tana al'ada kwanaki 6 a wata to wani watan da yake wayo sai kwanaki 3 suka karu akan kwanaki 6 sai zama 9 to tambayar da take yi cin wadannan kwanakin da suka karu za a watsar da su ne kawai tayi wankanta ta ci gaba da ibada ko kuma kwanakin da suka karun su ma za a yi lissafin su cikin kwanakin jinin al'ada a jira har sai san da ya dauke sannan ta yi wanka wannan matsala malamai suna da maganganu guda biyu a kanta magana ta farko suka tafi kan cewar duk kwanakin da suka karu cikin kwanakin jinin al'ada matuƙar bai haura kwana 15 ba da ta saba tana kwanaki 6 ko 7 to wani wata da ya zo sai kwanakin suka karu to matuƙar waɗannan kwanaki da suka karu ba su haura kwanaki 15 ba za ta ɗauke shi ne a matsayin jinin al'ada misali ta saba tana kwanaki 7 duk wata to wani wata da ya zo sai kwanaki 4 suka karu kan 7 ɗin kaga kwanaki 4 a kan 7 ya zama kwana 11 suka ce to za ta ɗauka a matsayin jinin al'ada ne waɗannan kwanaki 11 duk da ya ɗoru a kan yadda ta saba ta saba yin kwanaki 7 yanzu ya ƙaru ya tafi kwanaki 11 sai suka ce za ta ɗauke shi a matsayin jinin al'ada ƙauli na biyu suka ce idan ta saba tana misali kwanaki 6 sai wani wata da ya zo sai kwanaki 3 ko 4 suka karu suka ce to za ta watsar da 3 ko 4 nan da suka karu a karan farko ta sake gani a wata na biyu in ya sake karuwa nan ma ta sake watsarwa a wata na uku ya sake karuwa sai ta fahimci cewa yanzu jinin al'adar ta tace ta canja daga kwanaki 6 da ta saba a baya yanzu ta dora ta tafi tare to sai ta ci gaba da daukar sa a matsayin jinin al'ada amma karon farko ba za ta lissafa shi cikin jinin al'ada ba watan farko kenan aka wata na biyu haka na uku wannan Imam al-Kharaqi ya tafi da wannan sai dai kauli na farko yafi karfin dalili nesa saboda in har jinin al'ada ya zo wa mace kuma alamun tsarki ba su bayyana ba koda kwanaki na watai matukar bai haura kwana 15 ba galibin malamai sun tafi kan cewar jinin al'ada ne matukar alamun tsarki ba su bayyana gare ta ba alamomin tsarki kuma guda biyu ne na farko ta ga farin ruwa fari salwan da babu dan dauda ko jini tattare da shi to wannan alama ne da yake nuna tayi tsarki in ba ta ga wannan ba koda kwanakin sun karu a yadda ta saba yi to za ta ci gaba da daukan kanta a matsayin mai jinin al'ada ta saba tana kwanaki 6 to sai kwanaki 6 suka yi ba ta ga wannan farin ruwan ya fito ba fari sal dama alamomin biyu ne ko fari ko ta ga farin ruwa ya fito fari sal ko kuma gaban nata ya bushe to waɗannan alamomi guda biyu ko ta gansu duka ko ta ga ɗaya daga ciki wannan dalili ne da yake nuna cewa ta yi tsarki to yanzu da ta cika kwanakin ta 6 waɗannan alamomi guda biyu bata ga kowane ɗaya daga ciki ba kuma jini ya ci gaba da zuwa suka ce to wannan fa ba ta da dalilin da zai sa ta yi tsarki saboda alamar tsarkin ba ta zo ba suka kafa hujja da mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama sukan samu auduga su ɗauko abin da ke gabansu sai su aika wa ummuna Aisha ta gani ruwan da ke gabansu a lokacin da suke ƙarshen gama jinin al'ada sai su aika wa ummuna Aisha ta gani sai ta ce kasi gaggawa su jira har sai sun ga farin ruwa kenan ba a ƙayyade wa mace kwanakin jinin al'ada in matukar bai haura kwana 15 ba ba za a ƙayyade mata ba misali a ce a dama kin saba yin kwanaki 6 saboda haka yanzu in 6 ya cika kawai ki tsarkinki kenan ko bata ga alamar tsarki ba suka ce ba a haka shi yasa Aisha ba ta tambaya ta ce to kwana nawa ta yi tana jinin al'ada Aisha ba ta tambaya wannan sai ta ce kar ta yi gaggawa ta jira har sai ta ga farin ruwa ka kenan menene dalili da zai nuna cewar mace ta yi tsarki me zai bayyana cewar mace ta yi tsarki in alamar tsarkin ya bayyana ba wai daga kwanaki ba ne saboda su kwanakin jinin al'ada wani lokaci sukan iya raguwa wani lokaci sukan iya karuwa to sai ya zamanto ka'ida da za a ɗauka ta yadda za a gane cewa jinin al'ada ya ɗauke shine waɗannan alamomi guda biyu idan sun bayyana ko ɗaya daga cikinsu ya bayyana to a nan jinin al'ada ya ɗauke mace sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da azumi abinda aka hana mai jinin al'ada ta yi ita yanzu ya halatta gare ta kenan ka'idar ita ce idan ya zamanto ta ga alamar tsarki a kwanakin da ta saba sai ta yi tsarki in kuma bata ga alamar tsarki ba farin ruwa bai zo ba gaban bai bushe ba kuma kwanakin suka karu a nata na baya to za ta ɗauki kanta a matsayin mai jinin al'ada har sai zuwa lokacin da wannan farin ruwa ya bayyana ko kuma gaban ya bushe matukar bai haura kwanaki 15 ba dan malamai mafi yawan malamai na fiqhu sun tafi kan cewar mafi yawan kwanakin jinin al'ada kwana 15 ne baya haura haka suka ce in ya haura haka to ta jira ta ga wata na biyu idan ya sake haura haka ta jira ta ga wata na uku in ya haura to sai ta ɗauki abin da ya ƙara a kan kwanaki 15 a matsayin jinin cuta ba jinin al'ada saboda baya ɗaukan sama da rabin wata wannan galibin malamai a kan haka suka tafi to amma wannan tambayar amsarta wacce take mafi rinjaye wadda da yawa daga cikin malamai a kan haka suka tafi sannan Ibn Baz Allah masa rahama babban mufti na Saudiya da ya rasu shekara 20 baya ya tafi da wannan kauli na farko dube da cewa ya fi karfin dalili cewar kwanaki da za su karu na al'adar mace matukar bata ga tsarki ba za ta dauke shi a matsayin al'ada ba za ta watsar da shi ba har sai zuwa lokacin da ta ga tsarki matukar kwanakin ba su haura kwana 15 ba ta saba tana jinin al'ada kwana 4 wannan watan da yazo sai ya tafi kwana 8 to za ta dauke shi a matsayin jinin al'ada matukar ba wai ta ga tsarki bane ta saba tana al'ada kwanaki 6 wannan watan da yazo sai kwanaki 4 suka karu ya tafi kwanaki 10 za ta dauke shi a matsayin jinin al'ada matukar ba ta ga alama cikin alamomi na tsarki ba wannan shine zancen da yafi rinjaye wallahu ta'ala a'lam wannan mai tambaya na biyu na cewa assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya sa haka amin Allah ya kara wa malam lafiya amin malam idan ka dauki mutum a mashin sai kuka yi hatsari ya mutu shin za ka yi azumi ma'ana yana nufin yanzu tunda kai kake tuka wannan mashin din aka zo hatsari ya au wanda yake bayan naka ya rasu to yanzu kafara ta hau kanka za a iya daukan sa a matsayin kisan kuskure wanda sai an yi mata kafara azumi na watanni guda 2 a jere wannan mas'alar akwai maganganu da yawa na malamai wasu malaman suka ce duk da dai ba da gangan abun ya faru ba saboda haka za ka yi wannan azumi din kamar direba ne da yake jan mota ai da gangan direba ba zai yi hatsari wasu kuma suka ce za a duba a ga yaya tukin naka yake idan normal tuki ne Allah ya aiko to wannan babu shi a kanka saboda ko kai din ma zaka iya samun kanka a yanayin da shi wanda ka dauko ya samu kansa ciki wasu kuma sannan kuma in an sai a duba a ga in ba ganganci to ba komai a kanka amma in akwai ganganci a tukin naka to nan dole sai kai wannan kafara din wannan shine maganar da malamai suka yi na biyu kuma kamar yafi na farkon tafiya da sauki na shari'ar musulunci yafi na farkon tafiya da sauki na addinin musulunci wallahu ta'ala a'lam to sai tambayar sa ta gaba yace malam kamar dan shekara nawa ne idan ka kade shi ya mutu za ka yi azumi ai ko jariri ka kade ko yau aka haife shi in ka kade shi za ka yi azumi ba wai batun dan shekara nawa ba Sayyidina Umar Allah ya yarda da shi yana khalifa sai labari ya iske shi cewar akwai wata mata a cikin garin Madina da mutane mazaje suke yawan shiga gurinta kuma ya tabbata cewa mijinta baya gari mijinta yana cikin waɗanda aka tura fagen daga to galibi mazaje suna shiga gunta su yi hira to abin sai bai yi wa Sayyidina Umar dadi ba saboda waɗannan mazaje da suke shiga gurinta na farko ba muharramanta bane sannan cikin su fa babu mijinta to me zai sa su shiga gurinta suna hira abin sai fusata Sayyidina Umar mun san Sayyidina Umar baya wargi kuma baya yadda a masa wargi sannan kuma mutum ne wanda yake sa ido sosai wajen ganin an kiyaye iyakokin Ubangiji kuma yana tsawatarwa mai girman gaske idan ya ga ana kokarin shiga hurumin Ubangiji to shine sai ya aika ma wannan mata dan aike je ya kira masa ita a wani dalili take ba da dama ma waɗanda ba muharramanta ba suke shigowa gurinta su yi hira dan aike da ya zo sai ce mata ki amsa kiran amirul mu'minina nan da nan sai gabanta ya tsinke saboda yadda Sayyidina Umar yake da haiba yadda Sayyidina Umar yake da kwarjini hankalinta ya tashi kuma wannan mata tana dauke da juna biyu jikinta ya dau bari hantarta ta kada zuciyarta tana bugawa sau 100 ko 70 zuciyarta tana bugawa a 70 din ka san in gaban mutun ya tsinke zaka bugawar da zuciyar take ta fita bugawa ta normal to shine ta shirya ta fita tana dauke da juna biyu kuma lokacin haihuwa bai yi ba to duk inda ta wuce mata sai su ce wannan fa naƙuda take kaga naƙudar da ba a shirya mata ba ta zo dama mace in hankalinta ya tashi ta firgita ta tsorita ko lokacin haihuwa bai ba sai kaga ta haife wata kuma sai kaga ta mai bari to ita ma wannan mata abin da ya faru kenan tana tafe jikinta yana karkarwa tana cewa ita ko yau me ya hada ta da Amirul Mu'minina yau me tai Amirul Mu'minina yake neman ta hankalinta ma ya tafi akan cewar mutanen da ta bari suke shiga gidanta suke hira ne dalilin da yasa Amirul Mu'minina Umar yake neman ta gabaninta isa gare shi sai ta haihu haihuwar da ba shi ne dan ya fado yayin kuka dai sai ya mutu ko shine aka debe ta ruwa aka koma da ita gida sai aka dawo wa sayyidina Umar da labari kan cewar matar da ka aika kana kira a hanyar ta tahowa wajen amsa kirarka ga abin da ya faru da ita dama tana dauke da juna biyu ta yi haihuwar da ba shi ne dan kuma da ya fado kuka daya ko biyu sai ya cika to anan sai hankalin sayyidina Umar ya tashi sai tara manya-manya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin al-muhajiruna da kuma al-ansar dan ya shawarce su ya ji menene ra'ayinsu suka taru shawarin da suka bashi kwaya daya ne sai suka ba da shawari da murya daya yawu daya sauti daya ba wanda ya saba suka ce Amirul Mu'minin shin kai ba shugaba bane ba khalifa bane yace haka sannan aika mata da kai kana son ganinta ai wani abu ne ka kula da shi da kake so ka gyara yace haka suka ce to ai kai ba komai akan ka kai shugaba ne sai ka daga hankalinka abu ne ka gani kake son gyara kuma ka nemi ta zo hanyar ta tahowa ga abin da ya faru kai ba komai akan ka to a cikin wadanda ya kira akwai sayyidina Ali Allah ya jaddada shi shi yana can baya bai yi magana ba yayi shiru to sayyidina Umar sai ya kula da sayyidina Ali fa wannan shawari da aka bashi baya tare da shi sai ya ce kai Ali me ra'ayinka yace bana tare da wannan shawarin nasu in har nasiha suka maka da gaske to sun yi kuskure idan kuma kwarjininka ne da haibarka yasa suka rufa maka basu gaya maka gaskiya ba waɗannan basu gaya maka gaskiya ba in har dan duban idanka ne duben idan ne yasa suka gaya maka wannan to basu gaya maka gaskiya ba sai ce to kai me kake fahimta dangane da wannan abu da ya faru yace wannan mata kai ka tura kana kiranta firgici na kiranta da kai ya jefa ta cikin wannan yanayi ta yi haihuwar da ba shiri saboda haka diyyarta yana kanka kai za ka biya diyyarta saboda kai ka sabbaba mata samun kanta cikin wannan yanayi to shi ne ya ce to yanzu abin da nake so da kai ya Ali ka bibi ‘yan uwanmu ‘yan ƙabilanmu tunda dukansu Qurayshawa ne duk inda ba Qurayshi yake ka bibiye su a taimaka mun wajen tara wannan diyya tunda diyya ai kuɗi ne wanda yake ba kaɗan ba ya ce na ɗora maka wannan nauyi to kuma hakan aka yi shi sayyidina Umar ya ba da ɗan abin da yake gurinsa wanda ya mallaka sannan sayyidina Ali ya bibiyi almuhajiruna cikin Qurayshawa da ma wasu cikin al'ansar mawadata aka haɗa diyya na wannan yaro da ya faɗo aka kai wa mahaifiyarsa to abinda yasa na kawo wannan takaitacciyar kissar wannan yaron fa ma bai zo duniya ba ake batun sai an ba da diyyarsa ina ya ga wanda ya zo duniya to shi yasa muka ce ko da jariri ka kaɗe to abinda yake kanka shine zaka ba da diyyarsa in ya zama ba da gangan kai ba bisa kuskure ne sai dai in ba ka da halin ba da diyyar to anan kuma sai ka yi azumi kamar yadda ayatul qur'ani ta fadi ko a karanta mana
mu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Waɗannan ayoyi da alaran ma karanta mana ayar sama tana batu ne kan diya dangane da wanda ya yi kisa bisa kuskure. Cewa wa ma kana li mu'minin an ya kutula mu'minan illa kafa, ba shi cancanta ga mumini ya kashe ɗan uwansa mumini sai bisa kuskure. Shi kuma kuskure wannan dama manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya bayyana cewa inna Allaha tajawaza an ummati alkhata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi. Allah madaukakin sarki ya kauda kai yayi afwa wa al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam bisa abin da suka aikata akan kuskure ko kuma kan mantuwa ko abin da aka tilasta musu suka yi ba da zatin su ba. To shi yasa Allah anan ya ce ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata, ba shi cancanta ga mumin ya kashe mumini sai bisa kuskure. To wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'min, idan hakan ya faru bisa kuskure, wani ya kashe dan uwansa musulmi ba da niyya ba, ba da gangan ba, ba da gangan da gayya ba, to abin da yake kansa shine yan tabaiwa, annan shine kaffararsa ya yan tabaiwa. To a can karshe aka ce wanda bai samu ba, ma'ana bai samu baiwar da zai yanta ba, ko kuma ba shi da halin yanta baiwar saboda tsadarta. To a nan fa siyamu shahraini mutatabi'aini, kaffararsa ita ce yayi azumi na watanni guda biyu a jere. Kaga wannan wanda yake kisa bisa kuskure kenan. Saboda haka ko da yaro jinjiri ne wanda aka haifa yau, mutum ya zo ya kade shi da mashin, kaga wannan kadewan za a ce kuskure ne. Abin da zai yi shine ya yanta baiwa. Babu bayi a yanzu sai yayi azumin watanni guda biyu a jere. Can kasa kuma sai Allah madaukakin sarki yayi magana kan kisan kai wanda yake na ganganci. Allah ya kausasa harshe a kai, ya nuna illar kisan kai da gangan, ya nuna hatsarin kisan kai da gangan. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, wanda ya kashe rai mumina da gangan, wannan sakamakon sautan jahannama Allah madaukakin sarki ce khalidan fiha, zai dawama a cikin ta, bai tsaya iya nan ba, Allah zai masa fushi, bai tsaya iya nan ba, Allah zai la'ance shi, bai tsaya iya nan ba, Allah zai masa tanadin azaba wacce take mai girma. Kaga kisan kai yana da matukar hatsari. Sai kuma mutane guda uku da suke nema a taimaka musu da addu'a. Daga ciki akwai wannan na cewa assalamu alaikum malam dan Allah, muna neman taimakon addu'a daga gurinka da kuma gurin al'umma musulmi baki daya. Allah ya bawa yayana lafiya, Allah ya yaye masa wannan jinyar, Allah ya sa ya ci jarrabawa, Allah ya bashi lafiya. To muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayensa kyawawa da sifofinsa madaukaka wannan majinyaci, Allah ya bashi lafiya, Allah ya tashi kafadinsa, Allah ya sa rashin lafiyan ya zanto kafara gare shi. Masu jinya su kuma Allah ya ba su ladan jinya da sauran marasa lafiya gaba daya. Bayan wannan akwai mutane biyu su ma da suka nemi a sanya su cikin addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala biya musu bukatunsu na alkhairi. In an tuno da karatunmu na jiya, kaga mu za mu fi su riba ko? To, ƴan uwa, muna ci gaba da ɗawainiya na ciyar da ƴan uwanmu da suke gidan yari. To yanzu an jera kwanaki, abin da aka tara ana ta abinci, ana kai musu abin da ya saura, ƙanƙani ne sosai. To shi ne muke ƙara nema daga gurin ƴan uwa musulmi, kamar yadda aka ba da taimako, aka ba da gudunmawa ta yadda muka ɗauki kwanaki kusan sati guda ko sama da haka, ana ciyar da bayin Allah nan, kar bayin Allah mai ƙasa a gwiwa. Mu sake taimakawa kamar yadda muka taimaka a baya, a sake tara abin da za a sake samun aƙalla na sati guda nan gaba, ko kuma kwana goma nan gaba, ko ma zuwa Ramadanin ya kare, Allah ba mu ikon taimaka. Mun san duk abin da muka bayar bai tafi haka ba, rance ne muka ba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, zai zo kuma wajen biya zai ninka mana ninkin ba ninkin. Allah ya datar da mu. Wanda zai tura taimakonsa zai iya turawa ta wannan asusun ajiya din Unity Bank, sunan mai account din Usman Shehu, account number kuma 0301 1 0 1 3 7. Bankin da za a tura Unity Bank, sunan ne account din Usman Shehu, account number kuma gashi kamar haka, zan sake maimaita shi: 0 0 1 0 1 3 7. Allah ba mu ikon taimakawa. A jiya muna karatu a aya ta 21 cikin sura ta biyu, wato suratul baqara. Fadin Allah madaukakin sarki: ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaquna. Muna bayani kan ibada da Allah ya ce ya ku mutane ku bautawa Ubangijin. To bayanin da muke, muna bayani ne kan ibada. Muka ce ibada tana da nau'uka waɗanda suke masu tarin yawa idan mun yi dube zuwa ga ma'anar ita ibada. Wato ba a takaita ta ga iya ibadu waɗanda su ne rukunan musulunci, ibadun suna nan da yawa, kamar yadda bayani ya fito cikin ta'arifi da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah masa rahama ya yi, cewar duk wani abu da Allah maɗaukacin sarki yake so ya yarda da wannan abun, wannan abun ana kiransa ibada. To ita ibada, ƴan uwa, ba ta zama karɓaɓɓiya sai ta cika sharuɗa guda biyu. Sharaɗi na farko, wannan ibadar ta zamanto an yi ikhlasi, ma'ana an yi dan Allah, ya zama babu riya cikin ibadar. Wannan sharaɗin dole sai an same shi kafin a kira wannan ibadar da ibada. Amma idan an samu riya, ibadar kana yi ne duk da ibadar wa Ubangiji ake yi wa, amma kana so mutane ya burge su ibadar, ibadar ta burge su, ana so mutane su jinjina su yaba to wannan ibadar ubangiji baya san ubangiji subhanahu wataala baya san ibadar da ana neman lada gunsa kuma ana neman yabo gurin wani waninsa ana neman lada gunsa ana nema ya burge waninsa ubangiji baya son wannan ibada saboda ko a tara shi da wani baya so a hada shi da wani haka yazo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya samo daga gurin Allah subhanahu wataala hadisi ne wanda ake kiran sa hadithul qudus Allah madaukakin sarki yace ana aghna shuraka'i ani shirki ni mafi wadatuwar abokan tarayya ne bisa shirka bisa a hada ni da su a tara ni da su cikin aikin da ya kamata amun a kebe ni da shi a hada ni da su Allah ya ce shi ya wadata daga wannan mu ne mutane kai baka isa ka ce ka wadata ba duk abin da zaka yi kana bukatar mataimaka zaka kafa kamfani kana bukatar mataimaka kai kadai ba zaka iya yi ba masana'anta zaka bude kana bukatar ma'aikata makaranta zaka bude kana bukatar mataimaka kana bukatar partners Allah kuma baya bukata dan adam shi yana bukata wai bahaushe yace hannu daya baya daukan jinka to amma Allah subhanahu wataala kuma ba abun da ya gagare shi shi yasa baya bukatan a hada shi da wani a tara shi da wani abinda yace a masa to a masa shi shi kadan sa ka a shigo da wani shi ma a bashi wani kaso idan ka shigo da wani ka bashi wani kaso a ciki to Allah baya son wannan ibada shi yasa yace man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki wanda wa Allah ake yi ma wannan aikin ashraka fihi ma'i ghairi ya hada ni da wani na cikin wannan aiki Allah subhanahu wataala ya ce taraktuhu wa shirkahu na bar shi da shi da wannan shirkar tasa Allah sai ya kira wannan aikin ma da shirka kenan Allah bai dauki wannan aiki a matsayin ibada ba kenan yanzu duk ibadar da bawa yayi wa Allah subhanahu wataala sai ya zamanto ibadar bai takaita ga Allah shi kadai ba yana da wata bukata tasa akwai wata manufa tasa bisa wannan ibadar da yayi bayan manufar ibadar wa ubangiji to ubangiji baya son wannan ibadar tasa ka zo ka bada sadakan naira 10,000 ko 20,000 ai kaga sadaka kan ibada ce wacce idan bawa ya bada ita zai samu sakamako gurin Allah to amma kai fa ka bayar ne dan ayaba dan ajinjina to Allah baya bukata wannan ibadar ta shine taraktuhu wa shirkahu to shi yasa mutun sai gyara zuciyarsa idan yana so yayi ibadar ta zama karfafiya wani yakan ce to ai sautari da dama nakan gyara zuciyata dube da falala na ibada iri kaza da kaza to in na gyara zuciyata nayi wannan ibada kuma mutane sai su zo suna yabo to ya yabon nasu to wannan yabon nasu kar ya dame ka kai dai san da kai ibadar taka in dai ka gyara zuciyarka kana kwadayin abin da ke gurin Allah kana neman yadda ubangiji bayan kai ibadar ka gama sai mutane kuma suka zo suna yabo suna jinjinawa wannan yabon su da jinjinawar su ba zai taba maka ibadar ka saboda kai san da kai ibadarka wa ubangiji kai wa shi kadan sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan yabon da zasu maka wani bushara ne kaman wani bushara ne daga bakunan mutane kaman mutane yanzu suna maka shaida ce ta alkhairi wanda mala'iku zasu shaida kuma Allah shi ma zai shaida kenan yanzu yabon da za a yi wa mutum bayan ya gyara niyyarsa yayi aikin sa dan Allah wannan yabo da za a yi masa godiya da za a masa ba zai taba masa aikin sa ba sai dai ma ya ƙara wa aikin nasa ƙaimi ya ƙara wa aikin nasa ƙarfi da tabbatuwa gurin Allah subhanahu wataala saboda ga irin shedan da bayin Allah suke akan bawan Allah wani sheda ta alkhairi sheda ta jinjina to wannan sai Allah subhanahu wataala ya ƙara karban aikin bawa din kuma bawan ya ƙara samun kima gurin ubangiji kenan ba zai taba aikin bawa ba wannan sharadi na farko kenan sharadi na biyu da sai bawa ya cika ibadar sa ta zaman to karbabbiya gurin ubangiji shine zama ibadar tasa yayi ta gurgudan yadda shari'ar musulunci ta karantar gurgudan yadda annabi yayi gurgudan yadda annabi ya karantar annabi ya ce khudu anni ku karba daga gare ni kenan duk ibadar da zamu yi dole ne ya zamanto muna da madogara bisa ibadar da muke yi. Ba wai mun kirkiro ibada bace muka zo muna bautawa Allah madaukakin sarki da ita, to nan ibadar ba za ta samu karbuwa gurin Allah ba, sai zamanto ai ko manzon Allah ba ma'ana, ai an aiko shi ne ya zo da ibadar ya bamu kuma ya koya mana ita. To in har za mu yi wata ibada wacce bai zo da ita ba, bai karantar da ita ba, bai koya mana ita ba, kenan aiko shi babu amfani. To shi yasa ya zamanto daga cikin sharuɗa da zai sa bawa in yayi aiki ta ibada Allah madaukakin sarki ya karbi wannan ibadar tasa, ya zamanto ibadar yayi ta kamar yadda annabi ya zo da ita, kamar yadda annabi ya karantar da ita. In yayi ibada ba yadda annabi ya zo da ita ba, ba yadda annabi ya karantar da ita ba, to wannan ibadar tasa ba karbabbiya bace gurin Ubangiji. Haka zalika idan yayi ibadar da ba annabi bane yayi umurni ayi ta, wannan ibadar tasa an bayar masa da kayan sa. Haka hadisi ya nuna wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi cikin sahihan su, wanda aka samu daga matar annabi Aisha Allah ya yarda ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun, wanda ya aikata wani aiki na ibada wanda babu umurnin mu cikin sa, annabi bai masa umurni ba, babu dalili kan wannan aiki a cikin nassi na alqur'ani, to wannan an mayar masa da kayan sa. Laysa alaihi amruna fa huwa raddun, wannan aikin komamme ne ba a karba ba. Man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, duk wanda ya kirkiro wani wata ibada ya shigo da ita cikin addini wacce babu ita cikin addinin, to wannan ibadar tasa an mayar masa da kayan sa. Kaga kenan ibada kafin ta zamanto karbabbiya gurin Allah madaukakin sarki sai ta cika waɗannan sharuɗa guda biyu. In ta samu sharaɗi ɗaya ta rasa ɗaya ba karbabbiya bace, dole sai sharuɗa guda biyun sun tattaru cikin ibadar, sannan ibadar ta zamanto karbabbiya gurin Allah subhanahu wataala. Na farko ibadar ta zamanto wa Allah madaukakin sarki aka yi wa, na biyu ya zamanto an yi kamar yadda annabi ya zo da ita, kamar yadda annabi ya karantar, kuma kar a yi wanda annabi bai zo da ita ba. To in ibada ta cika waɗannan sharuɗa guda biyu za ta zamanto karɓaɓɓiya gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce u'budu rabbakum ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, ya ku mutane ku bauta wa ubangijinku, rabbakum ubangijinku. Ar-rabbu suna ne cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabbu yana daga cikin sunayen Allah da suka yawaita maimaituwa cikin Alkur'ani. Malamai suna cewa wannan suna na Ubangiji Ar-Rabb ya zo cikin Alkur'ani sama da 900. Idan kana bibiyar Alkur'ani daga suratul Fatiha zuwa suratul Nasi izu 60 din nan, kana lissafa Ar-Rabb 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 za ka samu sama da 900. Saboda yanda ya yawaita maimaituwa cikin Alkur'ani. Ana cewa sunayen Allah guda biyu ba sunan da ya kai su maimaituwa cikin Alkur'ani. Na farko sunan Allah Allahu, na biyu sunan Allah Ar-Rabb. Waɗannan sunaye guda biyu a cikin Alkur'ani babu sunayen da suka kai su maimaituwa cikin Alkur'ani. Allah madaukakin sarki a cikin Alkur'ani ya kira kansa da Ar-Rabb, yana jingina halittansa zuwa gare shi a gurare da dama. A wani gurin Allah zai jingina halittansa zuwa gare shi don ya nuna girman wannan halitta tasa, kamar yadda ya zo a suratul Quraysh. Na karanta mana
bismillahir rahmanir rahim لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم
Wannan sura an kira ta da suratul Quraysh saboda ana magana ne kan Qurayshawa. Allah madaukakin sarki ya ce li ila fi Quraysh ila fihim rihlata ash-shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt. Allah madaukakin sarki yayi musu ni'imomi masu tarin yawa, Qurayshawa ke ni'imomin da ya musu shine amintar musu da hanyar fatauci tunda ƴan kasuwa ne, to Allah madaukakin sarki ya aminta musu da hanyar fatauci ta bangarori daban-daban. Daga cikin bangarorin akwai wani tsari da Allah ya hukunta musu suka yi tsakanin su suya su, ta yadda in an tashi fita za a tafi kasuwanci, dama inda suke tafiya kasuwanci Sham. To in sun tashi tafiya kasuwanci su tafi taro, sai sun yi gangami sun yi taro sannan su fita su tafi. Kar mutum biyu sun fita jiya, yau mutum uku su fita, wani sati mutum biyar su fita. To ai kaga mutum biyu, mutum uku, mutum biyar za su iya haduwa da kalubale na ɗan fashi da makami tunda ba su da yawa. Amma in aka ce dandazo ne suke fita, misali a ce mutum 300 za su fita ko 500, idan akwai ɗan fashi da makami a hanya za su ji tsoron su, saboda wai Bahaushe yana cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. To daga cikin hanyoyi da Ubangiji ya bi wajen amintar musu da hanyar kasuwancinsu, ta yadda ya hukunta musu su tsara yaushe za su fita su tafi kasuwanci yankin Sham. Dama suna zuwa yankin Sham kasuwanci sun fi zuwa ta, kuma suna zuwa yankin Yaman kasuwanci. To sai Allah ya tsara musu, ya hukunta musu, suka yi wani tsari cewar in sun tashi a shekara su fita sau biyu su je su yi kasuwanci. Duk wani ɗan kasuwa da zai fita kasuwanci to ya jira lokacin fitan ya yi, sai ya shiga cikin tawaga sai a tafi. Wannan zai amintar masa da dukiyarsa ta kasuwanci, ya je ya dawo lami lafiya. Idan akwai mutanen banza a hanya za su ji tsoron tinkararsu. To wannan hukunci ne na Allah ya musu don ya amintar musu da hanyoyin kasuwancinsu. Shi ne ya ce li'ila fi Quraish, don su fita su yi rihilarsu ta kasuwanci, rihlata shita'i wasai, a lokacin sanyi da kuma lokacin zafi. Lokacin sanyi in sun fita da abun kasuwancinsu, dungurungum ɗinsu, duk lokacinsu, duk 'yan kasuwansu, sai su tafi Yaman. Lokacin zafi kuma in sun fita sai su tafi Sham. Me yasa lokacin sanyi suke zuwa Yaman? Yaman gari ne mai tsananin zafi. To in suka tafi a lokacin sanyi, abun zai musu sauki su yi kasuwancinsu cikin nutsuwa da walwala su dawo. Me yasa suke zuwa Sham lokacin zafi? Saboda Sham gari ne mai, ko yanki ne mai tsananin sanyi. Idan suka tafi lokacin zafi abun zai musu sauki. Sai Allah ya ce to tunda ya musu waɗannan ni'imomi su gode wa Ubangiji mana, shine ya ce falyabudu rabb hadzal bait, su gode wa Ubangiji. Daga cikin jinsin godiya su bauta wa Ubangijin wannan ɗaki. Sai Allah ya jingina ɗakin Ka'aba zuwa ga gare shi don ya nuna ɗaukakar ɗakin Ka'aba, don ya nuna girman ɗakin Ka'aba. To wannan misali ne cikin misalai waɗanda suke masu tarin yawa a cikin Alƙur'ani, da Allah maɗaukakin sarki sunansa Ar-Rabbu ya jingina halittarsa zuwa gare shi. Sannan kuma ya zo cikin Alƙur'ani ambaton sunan Allah maɗaukakin sarki Ar-Rabbu ba tare da an jingina shi zuwa ga wani cikin halittunsa ba, kamar yadda ya zo a cikin Suratu Saba.
لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
وانا آية دا أكاكارن تامنا مندي بلدة tayyibatun, sai aka ce wa rabbun, an ambaci rabbu shi shi kadai ba tare da an jingina masa wani cikin halittunsa ba. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, gari ne wanda yake da iska mai dadi, wanda yake da dadin zama, sannan kuma wa rabbun da kuma Ubangiji ghafurun mai gafara. Wannan suna na Ubangiji Ar-Rabbu bai halatta a gaya ma wani cikin halittunsa ba. Wani cikin halittu ba a kiransa Ar-Rabb sai in an yi idafa, sai in an jingina masa wata kalma. To amma haka kawai ka ce ma wani rabbu, malamai suka ce wannan kuskure ne, suna ne na Ubangiji wanda ba a gayawa kowa wannan suna. Dole ne a kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a ibadarsa, dole a kaɗaita Allah maɗaukakin sarki a sunayensa da siffofinsa. To yanzu Allah yana da suna Ar-Rabb wanda bai cancanta a gaya ma wani cikin halittunsa Ar-Rabbu ba, sai dai in za a jingina wannan halittan zuwa ga abin da ake so a siffanta wannan halitta da ita, to nan babu laifi in an gaya wa halitta ar-rabbu. Amma haka tsuratta a ce ar-rabbu a gaya ma halitta, wannan ba a gaya wa kowa. Allah shi yake banta da wannan suna na ar-rabbu. Yanzu akwai misalin inda aka gaya wa halitta ar-rabbu amma an jingina ta zuwa ga abin da ta mallake shi. Qala rajtu ila rabbika
فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ.
Wannan magana ce ta Annabi Yusuf lokacin da yake cikin gidan yari. Dan aike da ya zo daga gurin Prime Minister kan cewa ana so Annabi Yusuf ya fita daga gidan yari. Shi wancan Prime Minister yana so ya amfana da tunaninsa, yana so ya amfana da iliminsa, an gano cewa yana da baiwa. To shi ne ya ce irji ila rabbika, koma gurin Ubangidanka. Kaga anan gurin sai aka ce rabbika, an jingina shi zuwa ga bawansa. Kenan babu laifika kira mutum da rabbu amma ka jingina shi zuwa ga wani abu cikin abubuwan da ya mallaka. In kai haka za ka iya gaya wa halitta ar-rabbu amma ka jingina ta zuwa ga abin da ta mallaka. Amma ka tsuran rabbu ka gaya ma wani cikin halittun Allah, wannan ba a gaya wa kowa sai Allah. Shi ne faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, anta lidal amatu rabbataha, za ka ga baiwa ta haifi Ubangidanta sai aka kira shi da rabbuha. Kenan in an jingina ar-rabbu zuwa ga abin da ya mallaka, misali a ce rabbul bait, wato mai gida. Mai gida shi ne ma'anar rabbul bait. Ko a ce rabbul dari, mai gida. Wannan a larabci ana gaya masa haka, wannan babu laifi. Amma kalmar rabbu kawai a gaya ma wani cikin halittu, wannan kuskure ne. Allah shi kadai ake gayawa haka. Wannan lafazi na ar-rabbu, idan ka duba addu'o'in annabawa da kuma addu'o'i da suka zo cikin Al-Qur'ani, galibi ana bayi suna roƙon Allah da sunansa ar-rabbu. Dama sunaye guda biyu an fi roƙon Allah da su. Ko a roƙi Allah da Allahu, Allahumma ghfir lana, Allahumma arhamna. Ko a roƙi Allah da ar-rabbu, rabbana atina. Ko kamar yadda ya zo a suratul Baqara.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
رَبَّنَا هَبْ لَنَا
مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا.
Waɗannan misalai cikin misalan da suka zo cikin Al-Qur'ani, roƙon Ubangiji da sunansa ar-Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar. Rabbana atina, ya Ubangijinmu ka bamu, fid duniya hasana, a duniya ka bamu kyakkyawa, wa fil akhirati hasana, a lahira ma ka bamu kyakkyawa. Wace irin kyakkyawa ce ake roƙon Ubangiji a duniya? Sayyidina Ali ya ce hasanatan ɗinnan da bawa ake roƙon Ubangiji a duniya ita ce mace ta gari. Cewa da kake rabbana atina fid duniya hasana, kana roƙon Allah a duniya ya baka mace ta gari. Wa fil akhirati hasana, Allah a lahira ya baka hurul ayn, inji sayyidina Ali. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah madaukakin sarki ya azurta shi da mace ta gari, to ya bashi rabin duniya, sai kokarin sauran neman sauran rabin ya cika ta. To Allah subhanahu wataala ana roƙon shi da wannan suna nasa ar-rabbu, kuma ana yabon shi da ar-rabbu. Ana yabon Allah subhanahu wa ta'ala da ar-rabbu. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Wannan yana daga cikin addu'o'in da Annabi yake yi a cikin ruku'u, yake yi a cikin sujjada. Za in mun kula za mu ga addu'ar tana cike da tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan suna na Ubangiji ar-rabbu asali ne a babin tauhidin rububiyya. An ce tauhidin rububiyya shine tauhidin da ya shafi kadaita Allah madaukakin sarki da halittunsa. Allah shi ya halicci kowa, shi kadai. kadaita Allah madaukakin sarki da gudanar da al'amuran bayi, kadaita Allah madaukakin sarki da azurta bayi, kadaita Allah madaukakin sarki da bawa bayi lafiya. Wannan shi ake kira tauhidur rububiyya. Shi yasa malamai da suka zo bada ma'anan tauhidur ma'anan ar-rabb suka ce ar-rabb huwa sayyidul malikul mudabbir. In an ce ar-rabb shine shugaba, al-malik wanda ya mallaki kowa da komai, al-mudabbir wanda ke jujjuya al'amuran bayi, ya baka lafiya ya jarrabe ka da rashin lafiya, ya baka arziki ya jarrabe ka da talauci, ya sa ka ci riba gagaruma a kasuwancinka, ya sa ya jarrabe ka da karaya arziki, ko kuma ya jarrabe ka da faduwa a kasuwanci. Wannan duk ya kunshi ma'anan ar-rabb. Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafinsa Usulus Salasa ya yi ƙoƙarin bayyana mana ta'arifi ko ma'anan ar-rabb. Ya ce idza qila laka man rabbuka, idan aka ce maka wane ne rabbuka, ma'anan rabbuka ubangijinka, fa qul rabbi allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Kace in aka tambaye ka aka ce man rabbuka, ai wannan tambaye za a yi wa bawa a kabarinsa. Duk wanda ya shiga kabarinsa sai an masa tambayoyi guda uku. Za a tambaye shi a ce man rabbuka, a ce ma dinuka, ma za ta kulu fi rajulin ladhi bu'itha fikum. Duk wanda ya shiga kabari sai an masa waɗannan tambayoyi guda uku. A tambaye ka waye ubangijinka, menene addininka, me za ka faɗi dangane da wanda aka aiko cikinku shine annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine Muhammad bin Abdul Wahhab ya ce idan aka tambaye ka aka ce man rabbuka, wane ne ubangijinka, ka ce rabbi allahu alladhi rabbani, ubangijina shine Allah wanda ya rene ni tun kana cikin cikin mahaifiyarka. Yaya aka yi ka girma ka kai munzalin a haife ka, wannan reno ne na Ubangiji. Sannan da ka faɗo ka zo duniya kana jariri, can da ba za ka iya cin tuwo ba, ba za ka iya cin shinkafa ba, ba za ka iya shan kunu ba, Ubangiji sai ya samar da ruwan nono wa mahaifiyarka, inda ga dama sai ya kame ruwan nono, kai kuma ba za ka iya ko kunu ba za ka iya sha ba, to sai ya samar da ruwan nono wanda shine abincinka. Kaga wannan reno ne na Ubangiji. Ka sha har ka kai munzalin da za ka iya shan koko, za ka iya shan kunu, wannan duk reno ne na Ubangiji. Har ka kai munzalin da za ka iya cin tuwo, za ka iya cin shinkafa, wannan duk reno ne na Ubangiji. Za ka iya gudu daga nan ka je can, daga can ka je can, ka kai shekara biyar, ka kai shekara goma, shekara ashirin, talatin, arba'in, har ka tsufa, duk wannan reno ne na Ubangiji. Don aka ce maka waye Ubangijin, ka ce Ubangijina shine Allah wanda ya rene ni da ni'imominsa. Yanda ka girma ka kawo yanzu reno ne na Ubangiji, inda ga dama sai ya barka da wayanka, ya barka da dabararka, ya tsame hannunsa, in Ubangiji ya tsame hannunsa shikenan sai ka halaka. Ya ce wa rabba jami'al alamina, duk talikai Ubangiji shine ya rene su. Ya ce wa huwa ma'budi, to tunda shi ya mun waɗannan abubuwa ai ko shi ya tantanta bauta masa. Tunda babu wani wanda yake da ta cewa akan renonka banda Ubangiji, babu wanda ya sanya hannu akan renonka sai Ubangiji, to tunda Ubangiji shi kadai ya maka wannan ni'imar, to ai shi kadai ya tantanta ka bauta masa. Wa huwa ma'budi laysa li ma'budin siwahu, bani da wani abun bauta ko ma bayansa. Yace wa kullu ma siwallahi alam, duk wani abu wanda ba Allah ba a ban kasa, mutum ne, tsuntsaye ne, dabbobi ne, ƙwari ne, aljanu ne, mala'iku ne, duk wani abu da ba Allah ba alam ake kiransa. Yace wa ana wahidun min zalikal alam, ni ina ɗaya daga cikin waɗannan alam ɗin. To Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓanta da wannan suna nasa, shi yake azurta bayi, shi yake jujjuya al'amuransu, rayuwarsu tana hannunsa. Sa'annan kuma Allah subhanahu wa ta'ala duk wani taska na arziki yana gurinsa, duk wani wanda kaga ya wadata ya samu ni'ima ta daula ta arziki daga gurin Ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. Duk wata ni'ima da ka samu daga gurin Ubangiji ne, ni'ima ta lafiya daga gurin Ubangiji ne, ni'ima ta arziki daga gurin Ubangiji ne, ni'ima ta ilimi daga gurin Ubangiji ne, ni'ima ta fahimta daga gurin Ubangiji ne, ni'ima ta hankali daga gurin Ubangiji ne. Duk wata ni'ima da kaga ka samu wacce take ta fili da wacce take ta koye, duka daga gurin Ubangiji. Shi yasa wani balaraben ƙauye aka ce masa innaka mayyitun aka ce kai zaka mutu sai ya ce to idan na mutu ina zan je inji balaraben kauye yace thumma ila aina in na mutu ina zan je aka ce masa ila Allah zaka koma ga Allah sai ya ce to ba matsala in dai gurin Allah zan koma to nayi babban rawa saboda duk ni'imomin nan a ina na samu in ba a gurin sa ba yace in dai gunsa zan koma to nayi babban rawa mutu ko yanzu ma in mutu in koma gurin sa inda ni'imar nan da nake shaka ta iska shi ya bani kasan nan da nake takawa ta sace saman nan da ta rufe ni ta sace abincin da nake ci nasa ne suturar da nake sawa nasa ne in kogun sa zan koma to nayi babban rabu yace wa ma wajadna alkhaira illa min Allah duk wani alkhairi da muka samu a duniya ba mu samu ba sai daga gurin Allah yace afanak shalikahu shin yanda mu ji tsoron haduwa da shi tunda din ni'imar da muka samu ta sace wannan kissa ta balaraben kauyen nan Imam al-Baihaqi ya fidda ita cikin sunan dinta a wata riwayar kuma yace kaifa akrahu an aqdima ala alladhi lam ara alkhaira illa minhu yace to ta za in kyamaci komawa gurin wanda ban ga alkhairi ba sai daga gurin sa shine Allah subhanahu wataala to wannan shine ma'anan ar-rabb da Allah yake cewa ya ayyuhan nasu budu rabbakum ya ku mutane ku bautawa ubangijinku ar-rabbu shine Allah subhanahu wataala sai yace alladhi khalaqakum wanda ya halicce ku me yasa Allah madaukakin sarki ya kebe ni'imar halitta da ambato anan ai akwai ni'imomin Allah suna nan masu tarin yawa tattare da mu ni'ima ba ɗaya ba ba biyu ba to amma me yasa Allah madaukakin sarki ya kebe ni'imar halitta da ambato dalilai ne guda biyu da malamai suka ambata ina ga lokaci ba zai ba mu damar hakai to waɗannan dalilai guda biyu ba za mu jinkirta sai Allah kai mu karatunmu na gobe abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɗan harshe Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka wannan karatu da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya karɓa daga gare mu Allah ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu Allah subhanahu wataala ya sadar da mu da alkhairan da ya tanadar da su cikin wannan wata mai alfarma ya ubangiji muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka ka karɓi wannan karatu da muka yi Allah ka datar da mu da datarwanka ya Allah muna roƙonka da wannan karatu da muka yi masu buƙatu na alkhairi a cikin mu ya ubangiji ka biya musu buƙatunsu waɗanda suke da matsaloli ubangiji ka yaye musu matsalolinsu marasa lafiya ka ba su lafiya masu jinyar su ka ba su ladar jinya mu kuma da ka ba mu lafiyar ka sanya ta zamanto mai amfani gare mu waɗanda suka rasu ka gafarta musu mu ma in mun bi su mu ma ka gafarta mana Allah ka dawwamar da aminci cikin wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmai Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka ɗaukaki musulunci da musulmi ka kaskantar da kafirci da kafirai Allah ka shiryar da shugabanninmu ka sa masu ba su shawari su zamanto nagartattu masu dora su kan hanyar da ta dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين